إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد na garin kwanne da kewaye da suke sauraron mu a daidai wannan lokaci, muna yi muku gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya ta musamman ga Allah mai kowa mai komi da ya ba mu ikon haduwa da ƴan uwa masu tarin albarka, ba don komi ba sai don ci gaban darasinmu wanda muka yi ma take ma alquran. Muna fatan Allah ya yi mana jagora, Allah ya ba mu ikon faɗin daidai, Allah kuma ya kare mu da tuntuɓen harshe da kurakurai. Kamar yadda ƴan uwa masu saurare suke bin mu cikin wannan shiri na ma'al Qur'an, cewa muna sharhin wani littafi ne da ake cewa Tuhfatul Atfal, wato guzuri ko tsaraba ta ƴan yara, na Sheikh Suleiman Al-Jumzuri. Wannan littafin kuma muna karanta kaɗan daga cikin shi, sai mu karanta wani abu da ya yi tawaka na Al-Qur'ani, inda ƴan uwa suke kira domin karantawa kamar yadda mu karanta, ko kuma karantawa domin a ga inda kurakuran suke a gyara. Muna fatan dai Allah ya muna jagora. Idan ƴan uwa ba su manta ba, mun bayan muqaddima mun shiga cikin shirin mu, wato inda muka yi sharhi na abin da ake cewa ahkam na nunus sakinati wattanwin. Ahkam na nunus sakina wattanwin, wato nunun wadda take daurarra da kuma tanwiri. Mun ga cewa nunus sakina tana da hukunci guda hudu. Nunus sakina da tanwin suna da hukunci guda hudu. Hukunci na farko shine al-izhar, hukunci na biyu shine al-idgham, hukunci na uku shine al-qalb, hukunci na hudu shine al-ikhfa, wanda al-qalb innan shine wanda yafi shahara cikin bakin mutane, al-iqlab. Mun ga cewa al-izhar, yadda ake izhari, izhari dai yana da harufan shi guda shida. Kina idan an ga nunun sakina, nunun daurarra ta zo, sai kuma ɗaya daga cikin wa'annan haruffa suka zo, shine hamza ko ha'un ko ainun ko ha'un ko ghainun ko kha'un. Idan aka ga ɗaya daga cikin wannan haruffan sun zo, to ana yin izhari ne. Izharin nan kuma mun ba da misalin yadda ake yin shi. Kamar misali, idan mun ce man amana, tunda nunun sakina ce nan, man nunun sakina ce, amana harafi ne na hamza kuma yana cikin huruf na al-izhar, kenan sai izhari sai a ce man amana. Man amana ba a cewa man amana ko man amana ko man amana, sai dai a kai harshe daidai inda wato nunun take, to sai a ce man amana, wanda wannan shine abin da yake ya dace, kuma shine abin da yake yafi, shine abin da ya wajaba a yi ma wannan nunus sakina. Sai kuma muka shi waje abin da yake al-idgham. Muka ce idgham yana da harufa kashi harufa guda shida, wanda wannan harufa guda shida su ne wanda ake hade su cikin yarmuluna. Yarmuluna haka mimu a mata dhamma, yarmuluna, wa in kana wancan yarmuluna in yahi watsuwa cikin bakin mutane, amma yarmuluna shine wanda yake yani afsah. Sai kuma abin da ya shafi idghamin muka ci ya kasu kashi biyu. Akwai kashi na farko shine wanda yake idgham bi gunna, wanda cikin guda shidan nan shi ya sha guda hudu, yana da harufa da suke yan mu da ya'un da nunun da mimun da wawun. Wa'annan harufa guda hudu su ne wanda suke na al-idgham bi ghairi bi gunna. Al-idgham bi gunna, wanda al-idgham bi gunna nan mun ci yadda ake yin shi, shi ne za a shigar da nunus sakina ne ko tanwini cikin ɗaya daga cikin wa'annan harufa guda hudu, sannan kuma sai a bar gunna ta wanzu tsakaninsu. Misali, in muka ɗauki man nunun wannan mai sukun, je muka ɗauki ya'un tana daga cikin wanda suke na huruful idgham bi gunna, sai mu ce mai yasha, ba mu cewa mani yasha ko mu ce mai yasha mu huce, sai mu ce mai yasha, wanda shine yake wajibi ga wannan harfi ayi idgham, to fahalun majarra cikin wancan sauran misalan. Sai kuma abin da ya shafi idgham kuma bi ghairi gunna, wanda idgham bi ghairi gunnan nan shine yana da harufa guda biyu, sune lamun da ra'un. Cikin wancan guda shidan kenan, idan aka ɗebe wancan hudu na idgham bi gunna, wannan biyu sune na al-idgham bi ghairi gunna. Wancan idgham bi gunna sune ke da hudu, wannan idgham bi ghairi gunna suke da guda biyu, lamun da ra'un. Shi kuma yadda ake shi shine ana shigar da nunin ce ko tanwini ne, gaba ɗaya ana shigar da su cikin wa'annan harufa guda biyu ne. Misali min ladunni, ba a cewa min ladunni, kenan nunin wannan ba za a ji ta ba, gaba ɗaya za a shigar da ita ne cikin lamun, sai zamana lamun an yi mata shadda, har ya zamana cewa duk wanda bai gane sai kama harfi guda biyu ne aka haɗe. Wanda kuma harfi guda biyu ne aka haɗe, nunin ce mai sukun aka ɗauka ungurungun ɗinta aka saka cikin lamun, ko kuma aka saka cikin ra'un, sai a ce milladunni, milladunni. Kamar yan an je wajen misalin ra'un a ce min rabbihim, gaba ɗaya ba a jin nunin, baka cewa min rabbihim, ka ce saboda na ga nunin nan kuma ya kamata a faɗe ta, ko kuma ga tanuni na ya kamata a faɗe shi, a gaba ɗayan shi wannan hukunci ana ce mai al-idgham bi ghairi gunna, wato idgham wanda bai da gunna, gaba ɗaya harafin yake shigewa cikin wancan ɗaya daga cikin wasu harfa. Sannan kuma abin da ya shafi idghamin nan hawaye wajiya na yanmu, wato na idgham bi gunna, yana da wasu sharuɗa. Sharuɗa shine ya kasance nunun sakina tana cikin wata kalma ne, shi kuma ɗaya daga cikin wa'annan harfan yana cikin wata kalma ne, kai ya zamana sun gamu cikin kalma guda. Idan zamana sun gamu cikin kalma guda, to ana yin hukunci na izhari ne, kamar yadda muka faɗa. Mun ba da misali kalma ta bunyan, kun ga bunyan nunu sakina ce nan, bayan ta kai tsaye sai muka ga ya'un ce, kuma ya'un mun ce tana daga cikin huruf na al-idgham, to kuma ba za mu ce za mu yi idgham ba, za mu yi izhari ne, saboda ya rasa ɗaya daga cikin sharuɗa na ayi idgham. Sharuɗa na ayi idgham bi gunna shine ya zamana suna cikin kalma guda biyu, to sai ya rasa ɗaya daga cikin wa'annan sharuɗa, to kuma duk abin da ya rasa sharadi yana rasa wannan hukunci. Kenan sai ayi idgham, sai ayi izhar. Wannan kalmomin kuma ba wasu kalmomi ne ba, kalmomi ne guda hudu, akwai qinwan, akwai sinwan, akwai bunyan, akwai ad-dunya. Wannan su ne kalmomi guda hudu. Qinwan ya zo su biyu, bunyan sinwan ya zo su biyu shi ma cikin alqurani, ad-dunya suna da yawa, sannan kuma bunyan shi ma ya zo cikin alqurani. Sai kuma na aka muka yi ƙari abin da ya shahi darasin mu na uku. Darasi na gaba mu kuma muka ga hukunci na alqalb, wato wanda muka ce mutane suna ce mai al-iqlab, wanda afsa shi ne a ce al-qalb, qalbun nunus sakinati wat-tanwin, wato juyar da nunus sakina ta koma mimun kai tsaye, nunus sakina ta koma mimun, ta bar zamanta daga zama nunun ta koma mimun. Mun ba da misali kama a ce min ba'd, kuma mun kawo cewa akwai wasu mutane wanda suke ganin cewa qalbin nan yana kasancewa cikin wa'anda ana juyar da su zuwa ga ya zama da cewa ba mimun ake maida shi ba, ana maida shi ne nunun tana tsakanin nunun da mimun. Sannan kuma ana barin wata furja, abinda suke ce ma furja shine ka bar wata kafa cikin bakinka, wanda mun ce wannan mutanen sun samu raddi ta yadda riwaya bata inganta ba, sannan kuma diraya bata karfafa ma wannan hukuncin nasu. Kina ya zama na cewa wa'anda suke ganin cewa za a maida su mimun, za a maida nunu sakinan da mimun, to su suka fi karfi, kuma su suka fi karfin dalili, su suka fi dacewa da abin da ya dace, shine za a mayar da nunu sakinan nan ta koma mimun tamaman. Kama a ce min ba'di, kai tsaye ya zama na nunu sakinan nan ba a jin nunu mimun ake shi, min ba'di, karihe bakinka illa dai za ka bar gunna ta wanzu cikin bakinka. Sai kuma hukunci na hudu cikin hukuncin nunu sakinati wat-tanwin shine hukunci na al-ikhfa. Al-ikhfa shine furuci da nuna sakina tsakanin izhari da idghami, tsakanin izhari da idghami, wanda ikhfa innan yana da harufa guda 15, wanda harufan nan guda 15 mun ce cikin su akwai harufa wanda ana yi musu takhimi, wato ana girmama su. To haka ita ma gunnan nan tasu ita ma za a girmama ta, wanda yau insha Allah za mu yi magana kan abin da ya shafi gunna. To wannan al-ikhfa shine hukunci na hudu. Kenan dole nunu sakina idan ta zo bayan huruful hijaiya dole sai an sami wani hukunci da za a yi mata, ko dai a yi mata hukunci na idhari, ko a yi mata na idghami, ko kuma a yi mata na qalb, ko kuma a yi mata na al-ikhfa. Wato wannan dai daga cikin hukuncin nan guda hudu dole sai an samu wanda za a yi mata. Abinda kuma yafi shine mutun ya kiyaye wa'annan harufa, ka kiyaye harufa na izhari, ka kiyaye na idghami, sannan ka kiyaye na qalb, sannan ka kiyaye na al-ikhfa. Sai zama da cewa duk wani hukunci da yazo idan ka dan doki lokaci kadan zaka yi kai tsaye wannan hukuncin ka yi kokari ka dabbaka shi. Sannan ba babban dabbakawa, babu abinda zai saka ƙara dakewa irin ka karanta Qur'ani ko kai zan bibiyar Qur'ani wurin wanda yake yana kula da wa'annan ahkam. Idan ka samu wani malami wanda yana kula da wa'annan ahkam, to zaka samu cewa badahatan kai tsaye ka mutun ya faɗi wannan hukunci ba tare da ya san ko me ya faɗa ba. To wannan shine dama ake so da abinda ya shafi at-tajwid, wanda insha Allah shi ma nan gaba za mu yi bayanin kan sanin hukunci na tajwidi. Sanin cewa ne kowa idan ka karanta Al-Qur'ani da tajwidin shi, ko da baka san wani hukunci ne kai ba, wannan shi ne ake so. Abinda ba a so ka san hukunce-hukuncen, amma in ka zo baka ya dabbaka su, ka ce ni kowane hukunci duka na sani, amma in dan sa su ne wurin su abin ya sa, to wannan ai shi ne a bazo. Gwandama wanda bai san hukunce-hukuncen amma yana iya karantawa da hukunce-hukuncen, wannan shi ne aka fi so. Wannan shi ne aka fi so, tunda fardu aini ne ya zama da cewa kana karatun Qur'ani da tajwidi. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakaza minhu ilaina wasala, haka kuma Al-Qur'ani ya iso muna, kuma haka yake da tajwidin shi. Kenan sanin madda, sanin izhari, sanin idghami, wannan dubba shine wannan abinda yake shine hadafi na tajwidi. Abinda hadafi na tajwidi shine kazan dabbaka wa'annan abubuwa da kake gani. Kenan yo hukuncin da zamu shiga shine hukunci na biyu cikin wannan littafi, ahkamu al-ghunna, hukuncin annunun wal mimu al mushaddadataini, mimun da nunun wanda suke suna doke da gunna. Wannan hukuncin shine zamu shiga yau insha Allah. Kenan insha Allah wannan hukuncin wanda zamu shiga na gunna insha Allah bayan mun dan dawo daga hutu zamu ci gaba da wannan hukuncin. Na'am, ƴan uwa masu tarin albarka, kenan abin da ya shafi ci gaba da karatunmu shine inda malaki ke cewa wa hunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullan harfa hunnatin bada. Malaki ke cewa wa hunna miman, wato kayi gunna ta mimun da ta nunun, shuddida wanda aka sa musu shadda, wanda mun san cewa shadda wannan ramzi ne na abin da ke nuna cewa ana nuna cewa ka karfafa harafi. sannan malai ce wasanmi kullan dukka daga cikin su daya daga cikin su ka zana mai suna harfa hunnatin harafi na gunna bada kuma ya bayyana kina ya bayyana haka ake yin wannan hukunci idan mimun ka samu ta shadda ko kuma nunun ka samu da shadda to ana yi musu hukunci ne na abin da ya shafi al-idgham al-gunna wannan gunna ɗan uwa masu tarin albarka tana da cikin haruffa waɗanda tana yana daga cikin hukunci waɗanda mafi yawancin mutane suna dan kuskure su ba su yin su suna huce su wato suna tsallake su wanda shi kuma wannan gunna yana daga cikin abin da yake ƙara ma Qur'ani daɗin karantawa ko kuma yake ƙara ma Qur'ani daɗin sauraro lokacin da ake sauraron shi idan kana son ka ji daɗin karanta Al-Qur'ani kai karan kan ka ji kana jin daɗin karatunka to ka rike gunna inda ake gunna kai gunna inda ba a gunna kada ka yi gunna sannan kuma wannan gunna ita ce wadda gaba ɗaya cikin harufa ba wani harafi da ke da ita in banda mimun da nunun shi yasa duk lokacin da za a ga mutum yana karatu yana fito da gunna wanda za mu yi magana ina ne mafitarta to yana daga cikin mutane wanda suke ana kama su da gyara saboda yana ba harafi wata sifa wadda ba ta shi ba dama sifa gunna harafin mimun da nunun su kadai suka keɓantu da ita don haka idan ka ji mutum yana a'udhu billahi minash shaitanir rajim yana karatu da gunna cikin baki to kasancewa wannan kuskure ne wanda mafi yawanci nan ake kama malamai ko kuma wasu almajirai masu karatu da gunna al-gunna da lughatan shine wani sauti ne wanda yake fitowa daga cikin karan hanci cikin karan hanci zaka ji wani sauti yana fitowa wanda wannan sauti istilahan dai malamai suna cewa sauti ne wanda yake yana hauhawa wato cikin daga cikin mimun da nunun yake fitowa wannan sauti sannan kuma wannan sauti yana ba zai fito ba lokacin da aka rufe huduwar hanci duk lokacin da aka rufe huduwar hanci to ba zai fito ba kenan sai mu san cewa ga inda yake fitowa mahallin shi shine cikin al-khayshum abinda malamai suke cewa al-khayshum shine cikin karan hanci ko cikin hudar karan hanci nan ne wannan gunna take fitowa sai kuma abin da ya shafi maratib na gunna gunnan nan kamar yadda wasu malamai suke kasawa tana da maratib sannan kuma cikin maratib ɗinta akwai inda an yi ittifaki cewa wannan martaba ce akwai inda kuma an samu ikhtilafi an samu sabani wajen malamai wasu malamai suna cewa gunnan nan tana da martaba guda biyar tana da martaba guda biyar wasu suna kaita hudu wasu suna da maganganu dai masu yawa amma dai abin da muke so mu gane shine gunna cikin wannan zaman gunnan nan magana wadda take mafi inganci tunda akwai lokacin yin ta akwai kuma ita karan kanta ana yin ta ne daidai ana daidaita ta ne da madda wato ana daidaita ta da madda wadda ake ja misali idan ina jan maddul munfasil ina cewa inna a'tayna tunda wannan maddul munfasil ce to ina daidaita wannan ne da wannan madda ina daidaita wannan gunna da wannan madda wasu suna cewa miqdaru harkatain amma harkatain kai da kanka in ka abin da sai ka yi cewa wajen kirgon zaka yi cewa ta yi harkatain amma dai mafi yawan malamai suna cewa gwargwadon tsayawa shine harkatain amma magana wadda take ta mafi inganci wadda take dalili yana karfafa ta shine kana daidaita ta ne da mudud idan kana da madda kana shan ta sau biyar to ita ma gunna zaka yi mata gwargwadon tsayawa biyar kace inna a'tayna idan kuma baka shan gunna baka jan madda kana iya shi ma ka dan rage ta sama ga yadda ka fadi da zuwa kace inna a'tayna ko inna a'tayna ya zama da cewa baka jan madda to wannan nunun da mimun duk lokacin da suka doki shadda ana yi musu abinda ake cewa al-idgham ana yi musu al-hunna, ana yi musu al-hunna, sannan kowane harafi ana zana mai suna harful hunna, kowane harafi ana zana mai suna harful hunna. Sannan hunnan nan kuma ana samunta, na farko ana samunta wadda tafi kowace shine a sami mimun ko nunun an samu su shadda, mimun ko nunun an samu su shadda. Sannan kuma ana samunta lokacin da aka yi idghami na nunu cikin mimu ko mimu cikin mimu, ko kuma a yi idghamin lamu al, wato lamu wadda take lamu shamsiya, a ce annash'ata, misali annash'ata, wannan shi ma yana daga cikin abin da yake nuna cewa, wannan yana daga cikin abin da yake nuna cewa gunna tana da maratib. Sannan kuma akwai gunna wadda ake samu cikin ana samun ta cikin ikhfa'i, cikin ikhfa'i, wadda kamar mun bada misali kamar a ce min qabl, wannan gunna ba dai take da sauran gunnan ba, wajen ƙarfi da kuma wajen saku. Kenan wannan gunna ba dai take ba da wajen saku da kuma wajen abin da ya shafi ƙarfi. Sannan kuma akwai gunna wadda ake samu cikin qalb, qalb na nuni sakinati wa tanwin, wannan nunun da ake samu cikin nuni sakina ita ma ba dai take ba da waccan. Kenan ya danganta daga inda mutum zai dora harshen shi ko inda zai ka dora bakinka inda gunna za ta fito. Sannan kuma mutum ne cewa ita gunna ba ta da alaka da harshe ko da baki, gunna tana fitowa ne kai tsaye daga cikin can sautu hani yasdar min al-khayshum, yana fitowa ne daga khayshum. Kenan wannan rashin ita cewa gunna ba ta da alaka da harshe shi zai baka kwarin gwiwa ka san cewa ita wannan gunna wato ana yin ta ne cikin khayshum. Sannan kuma tana dokan miqdarin yadda kake jan mudud naka. Sannan kuma gunna tana kasancewa ne cikin abin da ya shafi mimun da nunun kamar yadda muka ce al-mushaddadataini. Kuma ana yin miqdarin ta ne shine miqdar na haraka guda kamar daidai madda daidai yadda zaka zan jan gunnaka. Na'am, kamar yadda muka faɗi abin da ya shafi wannan gunna za mu dan tabbaka saboda ɗan uwa su ji yadda muke abin da yadda ake karanta gunna, shine za mu bada ɗan misali kamar inda mimun ta zo da shadda. Kamar misali mu ce amma yatasaalun, haka amma yatasaalun, kenan ba za mu ce amma yatasaalun ko mu ce amma yatasaalun saboda gunnar ta yi kadan, saboda gurgurdan yadda mutum yake karatu, gurgurdan yadda yake zai ja gunnar shi, sai ce amma yatasaalun, haka amma yatasaalun. Misali ya ayyuhal muzammil, al-muzammil, baga cewa ya ayyuhal muzammil ko muzammil, wannan duka kuskure ne. Kenan kuskure abinda ya shi ne ka zan daidaita gunnaka da mudud naka. Sai kuma abin da ya shafi nunun, misali mu ce minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas, haka wannan shine wanda yake yafi minal jinnati wan nas, wannan sune abin da ake cewa gunna. Sai kuma hukunci wanda za mu shiga na gaba, wanda hukunci ne na mimu wadda take as-sakina. Kenan gunna duk lokacin da ka haɗu da ita ya danganta daga yadda za ka yi ta, idan ta idghami ce ta yadda za ka yi ta shine ka tabbatar da cewa dai wannan sauti wanda yake fitowa daga khayshum ta tabbatar da cewa yana fitowa, amma dai ka san wanda take nunin lokacin da ta dauki shadda ko mimu lokacin da ta dauki shadda, wannan gunna tafi nauyi sannan an fi son ka jima saman gare ta. Wayan kana wasu malumai suna cewa duka gunna ana daidaita ta ne, wanda ke cewa harakace ne zaka yi cewa idan ka koma kirgon da kake ma mudud, kirgon da kake madda wanda take madda ce tabi'i, zaka ga ba daya ne ba da kirgon da kake ma gunna. Kenan wannan ke nuna cewa kenan ba harakace ne ba, kenan khamsu harakat ne suka ce, suka ce arba harakat, wallahu ta'ala a'lam bis-sawab. Amma dai abin da yake malumman mu sun karantar da mu kuma muna karatu talqainahu an mashayikhina, shine dai da zamanin cewa dai zaka daidaita gunna da zaka daidaita gunna da maddodi, ya zamanin cewa lokacin da zaka yi gunna ka tsaya cikin ta haka dan jima sannan ka huce. Sai kuma abin da shahi hukunci na mimu sakinati wacce ne, amma kafin ci gaba da hukunci na mimu sakinati wacce ne, kamar yadda muka saba za mu faɗi nambobin mu, kina ana iya kira mu domin neman ƙarin bayani cikin abin da shi karatun da muka yi, ko kuma karatun da za mu karanta in neman son samu ne a kira a karanta domin ƙaruwa al'umma, ko kuma a kira yaro ya karanta a ji mai inda ke da gyara sai a gyara da sauran dai abin da yake ana iya a yi da wannan lamba da za mu bada. Kenan lambar da za a kira shi ne 4-18-59-48-11, kenan 98-59-81, ko kuma a kira mu numeron mu na move wanda yake 4-14-55-48-35, wato 94-55-98-35. Wannan su ne numeron da za a iya samun mu domin neman kiran mu ko wani abu makamancin haka. Sai abin da ya shafi karatu za mu karanta sura kenan kafin mutane su kira, kuma sai mu ci gaba da hukunci na mimu sakina. Za mu karanta kuma da riwaya ta Hafs an Asim kenan, sannan kuma mu biyo ta da riwaya ta Warsh an Nafi tariqa Shatibiyya duka gaba daya insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. wannan ita ce riwaya ta Hafs an Asim kenan, sai kuma riwaya ta Warsh an Nafi an tariqa Shatibiyya. bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. wannan shine ita kuma riwaya ta Warsh an Nafi kufu an ahad, wannan shine bambancin shi da Hafs, wanda Hafs yana cewa kufu wan ahad fa'un aymata damma sosai, wanda kuskure ne wanda ake samu wannan yana cewa kuf wan ahad, kuf wan ahad kuskure ne, kufu wan fa'un ne zamana cewa tana da damma. Sai kuma sharhin kalmomi da za mu fara, wato kwance sharhi na surar da za mu fara cewa qul huwallahu ahad, qul ba ta bace qali huwallahu, qali huwallahu ya zamana abinda zaka ce shine qul huwallahu, an gane qul huwallahu, yadda kace qali huwallahu kabari harshen kai motsa, kamar yadda dan uwa mai albarka ban manta sunan shi Mubarak ya taba kira mu domin tsoma bakin shi ciki yayi tambaya ka abin da ya shafi huruful qalqala, kenan ba a cewa qulu huwallahu saboda lamun ba ta cikin huruful kalkala sai a ce qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad sannan kuma abin da ya shafi lafzul jalala na Allahu ka ce qul huwallahu ya zamana cewa an yi takhliz na lamun ta lafzul jalala a ce qul huwallahu ahad wanda dalin wannan tana cikin huruful kalkala sai a ce ahad ba to ahad 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 wanda mun yi bayani wancan darasi da hujja cewa kalkala tana maili tana kusa ga fataha sama ga kusa da kasra kamar yadda wannan shine magana wanda take mafi inganci cikin ɗaya daga cikin maganganu malumma da suka yi sannan kuma Allahu samad wannan Allahu samad wasu mafi yawanci wanda suke so su yi takhliz na lafzul jalala lamun lafzul jalala suna fadi cewa Allahu sai zama da cewa tun sama Allahu tun sama hamza suke ko wance tun sama alif suke yin suke ghallaza suke girmama wannan lamun wanda shi kuma wannan kuskure ne abin da yake shine Allahu ya zama da cewa hamza waccan ta farko baka ghallaza ta ba baka girmama ta ba sai zama da ka ba ta sifarta kamar yadda muka shafa da cewa ana cewa wa raddu kullu wahidin li aslihi wal lafzu fi nadhirihi kamithlihi cewa kamar yadda kowane harafi kamar yadda shi zuwa ga irin yadda yake kamar a idan zaka fade ta kada kada zaka ce a ne to haka in ta shigo cikin rububi sai ka ce a kaga ce Allahu ka fara tun daga kanta kina abin da shi ne ka ce Allahu ka fara tun daga hamza Allahu samad samad shi ma kamar yadda yake yana da kalkala lam yalid wa lam yulad lam yalid wa lam yulad wannan shi kuma gyaran wannan daqiq ne wanda zamu yi shine gyara wanda suke ce ma annabr annabr ɗan uwa masu sauraron mu wani abu ne wanda yake hukunci ne wanda malamai suna cewa lalle ya kamata a zan kula da shi wanda kuma mutum yana kula da shi zaka ji ya faɗi magana wanda take salima ce cikin alkur'ani ka faɗi kuma kowa ya gane sai kai kira'a kamar karatun qur'ani ya zama kamar kira'a ce tafsiriya kana inda ake kore abu kana kore shi da karatunka inda ake tabbatar da abu kana tabbatar da shi da karatunka in ishara ce ake kai ishara kai nuni idan kuma labari ake bada ya zama da cewa cikin sautinka akwai bada labari idan tambaya ce akai akwai yadda zaka yi kai tambaya cikin alqurani idan kuma ya zama da cewa mamaki ne ake kuma kai ma kai karanta kamar yadda yake mamaki ne to wannan shine abin da malamai suke ce ma annabr wanda kishe shi kuma idan mutum bai shine ake ce ma al-ikhtilas idan ka yi sun ce al-ikhtilas shine kana tabka harafi haka ya zama da cewa ba la tushbi'uhu aw la tu'tihi haqqahu alladhi yastahiqu baka bashi haƙin shi wanda ya cancance shi idan yana da fataha sai ya zama da cewa ka zo da fataha a karama idan yana da kasra ka zo da kasra karama ko damma ka zo da damma da yake bata cika ba to kamar nan da Allah yake cewa lam yalid to malamai suna cewa ba a cewa lam yalid wa lam yulad sai dai kace lam yalid kaga ce yalid yalid wannan shine suke cewa shine wanda yake yafi dacewa lam yalid sannan kuma kaga ce wa lam yulad sai kace wa lam wannan dan tashi da zaka yi shine suke ce ma nabr wanda in baka yi ba sai ce kai ikhtilas wanda wallahi ta'ala alamu su malamai suna shaddadawa kan hanawa tan hani su ce ka a shaddada wasu kuma suna shaddadawa kan cewa dole sai an yi shi cikin alqur'ani wanda yana ga idan zan samu ne mutum ya samu ya san wannan ikhtilasat da kuma abun nan abu ne wanda yake mai kyau sosai abu ne wanda yake zai karar da kai sannan kuma zaka ji dadin karatun alqur'ani da sauransu sai dai shaddadawa shi ma yana daga cikin wani nau'i wanda yake takalluf ne cikin alqur'ani wanda cewa ina ga magana wadda take tafi inganci shine mutum dole ka zan kula turai halal alqari kenan wanda ke karatu a wurin ka idan mutum ne wanda yake yana koyon alifun ba'un ina kada ka zo ka shaddada mai kace sai yayi nabr da sauransu kaga idan ka shaddada mai dole sai yayi nabr sai zama da cewa ka kallafa mai abin da akwai waya yashi mutumin da ke koron huruful hijaiya kana ce mai ya gyara abin nan harafi ma bai fito daidai ba kana son ya iya fitar da harafi to ina kai kuma ina kula mai da wancan nabar amma kuma mutumin da yake ƙari ne ko kuma aramma ne ko kuma mutum ne ya fi zara Qur'ani yana da dan wannan nabrat yana abin nan to kana aika gyara mai su sai zama da cewa kowa ya samu abin da yake yana nema abin alfarin shi kidan malaman makaranta zama da cewa sun san su tunda akwai lokacin da yake nabar in gaskiya wajibi ne saboda idan babu shi sai ka ji cewa gaba daya ma'anar ta canza duk wani mai jin larabci sai ka ji ya ce ma'anar ta canza ko kuma ma'ana ba a bata haƙƙinta musamman lokacin da yake kalma biyu ne kamar da su kalma guda kamar misali faɗar Allah madaukakin sarki walaqad arsalna nuhan ila qawmi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama alfa sanatin to wasu wanda suke da wannan ikhtilasa sai yace falabitha fihim alfa sanatin alfasana kaga alfasana kamar ka alf da sana ne kai kuma ka mai da su harafi guda alfasana falabitha fihim alfasana wannan kuskure ne abin da shi ne falabitha fihim alfa sanatin kaga sai zama da cewa kalmomin sun fito lalle guda biyu ne to wannan su ne idan ya zama da cewa kana kula da irin wa'annan manya-manyan to sai zama cewa shi la ba'sa bihi amma irin wa'ancan kananan abin nan to tabbi yani wannan shi ne yake da abin zargi shi ne wanda yake malamai suna shaddadawa kan wa'anda suke yawan kula da wa'annan abubuwa to sai kuma abin da ya shafi nabar kuma inda ya kamata kuma mutun ya kadan kala kula da shi shine wajen korewa da wajen tabbatarwa wajen korewa kamar misali ma wanda take akwai annafiya akwai wanda take almusuliya ma man akwai istifamiya akwai kuma wanda take musuliya wanda take istifamiya ta tambaya ce ma akwai wanda take korewa take akwai wanda take abin nan tana cewa tana sadarwa ne wanda take sadarwa kaga ba dai suke ma'anar su ba dai take ba to ana son cikin alƙur'ani duk lokacin da za ka karanta ya zama da cewa ka karanta da wa'annan idan korewa ne ka kore idan tabbatarwa ne ka tabbatar shi kuma yadda za ka yi shi shine lokacin da za ka kore za ka dan daga sautin ka ne wurin karantawa misali ma ashhadtuhum to kenan ka ga nan korewa ne aki Allah ke yi ma ashhadtum khalqas samawati idan ka zo karanta sai ka ce ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard an gane kamar in ce ma ashhadtum ni ta shaka sai zuwa kamar musuliya ce amma in ce ma ashhadtum da korewa to sai zama da cewa na kore kamar misali lillahi ma fis samawati wa ma fil ard idan ka ce lillahi ma fis samawati kenan ka kore amma in ka ce lillahi ma fis samawati sai ce to ka tabbatar nan ne ka tabbatar da abinda ake so ka tabbatar kenan yanzu nan wajen lam yalid wa lam yulad kenan sai yadda za a karanta zama da shi ne lam yalid ka ce yalid lam yalid ka ce walam yulad sai da ce walam yulade an gane shi ne nan wanda yake na burna daidai walam yulade ka ce lam yalidi walam yulade lam yalid walam yulade wannan shi ne na bur wanda yake daidai sai kuma abin da ya shafi gaba shine walam yakullahu shi ma kamar yadda yake nan nabur ka ce walam yakullahu kufuwan ahadi kamar su karatu na warshi kufuwan ahadi kamar su karatu na hafs an asu na'am sai kuma abin da ya shafi hukunta na mimu sakinati kenan ka shagala yan uwa ana iya a kira mu saman lamba ta 4028 ons ko kuma 4014 5518 35 kenan 98 59, 88, 11, ko kuma 94, 55, 98, 35. Wannan su ne lambobin da za a iya samu mu, za a iya kira mu domin tsoma baki cikin wannan shirin mai albarka wanda muke mataki ma Al-Qur'an. Na'am. Sai kuma abin da ya shafi ahkamul mimis sakina, hukunci na mimis sakina. Malaki cewa wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin layyinatin li dhil hija. Yake cewa wal mimu ita kuma mimun in taskun idan an samu ta sukun. Kenan mimu wadda take as-sakina. Wa mimun ita ce mimu wadda ba ta da fataha ko damma ko kasra. Wannan ita ce ake ce ma mimu sakina. Sannan kuma wadda take ba ta da wa'annan harakat guda uku lokacin da zaka tsaya ko lokacin da zaka huce. Kenan idan akwai nunu mimu wadda take idan zaka huce zaka ga tana da harakat. Kamar in muka ce Ar-Rahmanir Rahim, kun ga wannan mimu tana da sukun. Amma dai ni asalinta dan za a tsaya ne aka samu ta sukun. Idan da za a huce sai a ce Ar-Rahmani Ar-Rahimi za a ce. Idan za a huce kenan wannan mimu wadda muke magana wadda tana da sukun in za a tsaya ko in za a huce kawai sukun ke gare ta. An gane. So yace mimun wadda muke nihi malaci taji qabla al-hija tana zuwa kafin huruful hijaiya. Duk idan aka yi ma mimun sukun tana zuwa kafin huruful hijaiya. Sannan mun ne cewa a larabci wato sukun bai tashi, ba a tashi da sukun. Shi yasa duk lokacin da harafi yake da sukun in ana so a tada shi dole sai an zo mai da hamzatul wasl, sai an zo mai da aliful wasl saboda a iya tada shi. To sai malai yake cewa la alifin layyinatin lidhil hija, yace banda alif, banda alif, aliful layyina ita ce alif ta mad, lidhil hija ga mutumin da yake mai hankali ko ga ma'abuta hankali. Kuma haka ne yanzu kamar misali hum, mun san cewa hum isim ne wanda yake damiri ne wanda yake wannan damiri yana da sukun. Amma misali idan ya zo wajen alif dole sai dai a hade shi, ba cewa hum al-muflihun, za ta ni humul muflihun, humul muflihun. Kaga wannan mimun ta hita daga cikin hukuncin mimun mu wanda muke magana kanta. Muna magana kan mimun wanda ta zo bayan ɗaya daga cikin huruful hijaiya, sannan kuma alifun bata biyo bayan ta ba, alifun bata biyo bayan ta ba. Lidhil hija kenan ga ma'abuta hankali, dan saboda hankali ana ce mai al-hija. Sai mali yake cewa ahkamuha thalathatun liman dabat ikhfa'u idghamun wa izharun faqat. Mali yake cewa tana da hukunci guda uku kawai. Kina ahkamuha thalathatun liman dabat, ga mutumin da suka yi dabtinta, ga wanda suka yi itiqaninta za su ga cewa hukunci guda uku ne kawai gare ta. Malaki cewa tana da ikhfa'i, tana da idghami, sannan tana da izhari kawai. Bakin wannan guda uku ne ke gare ta. Kenan idan muka duba cikin wancan hukunci na nurus sakina tanwin, hukunci guda hita shine qalb, al-qalb ya hita, qalb ko al-iqlab ya fita daga cikin wa'annan hukunci. Tunda can nuru sakina tana da hukunci guda hudu, al-izhar, al-irgham, al-iqlab da kuma al-ikhfa. Amma kuma nan ita kuma nuru sakina, mimu sakina tana da al-ikhfa da al-irgham da kuma al-izhar. Sai kuma malaki cewa fal awwalu al-ikhfa'u inda al-ba'i, yace abu na farko shine ikhfa'i da za a yi inda al-ba'i, wajen ba'u. Kenan kaga nunu sakina tazo, mimu sakina kai tazo, sai bayan da sai kaga ba'un tazo. Kenan da kaga haka sunan hukuncin al-ikhfa, al-ikhfa. Sannan kuma ana cewa ikhfa'u ash-shafawi, saboda ana yin ikhfa'in ne ta bangaren shafatain din, ta bangare na ash-shafatain. Idan muka bada misali, sai mu bada misali na inda Allah ya ce fahkum bainahum, fahkum ai asalin shi fahkum mimun kenan, fahkum fi'li na fi'il amr na fahkum, fahkum bainahum, fahkum bainahum. kenan mimun kawai abinda zaka mata zaka dan boye dane ya zama da cewa zaka yi baqa'in gunna tsakanin su kace fahkum bainahum bima anzala Allah fahkum bainahum wannan shine hukuncin da ya dace da mimun kama farala madogin sarki am bi zahirin min alqawl am bi zahirin am wanda ka am kalma ce ta ataf am bi zahirin min alqawl da yake ba an tazo sai akai hukunci wanda yake na ikhfa'i wanda yake shafawi ikhfa'i wanda yake cikin labba misali na uku kawai a ce wa hum bil akhirati an ga hum mimun nan sake na ce gashi kuma ya je an yi wannan hukunci kawai da yake tawfal awwalul ikhfa'u inda al ba'i sai ya ce wasammihi shafawiyyi lil qurra'i ko wasammihi shafawiyya lil qurra'i kazana mai suna ikhfa shafawi lil qurra ga makaranta idan makaranta suna ce mai ikhfa shafawi ikhfa'u ash-shafawi amma in kaji anti ikhfa haqiqi to shine wanda ikhfa na nuna sakinati wat tanwin wannan shine ake cewa ikhfa haqiqi muna da kira bari mu daga mu ji assalamu alaikum wa rahmatullah barka akarwa kallah kuna lafiya
lafiya ne ya kokari ne ya karatu kuma
to wallahi alhamdulillah barka da wannan lokaci da wa muke magana
kuna barka da nan kwali
a
mubarak da nan
kwali a sheikh mubarak to sheikh mubarak lai yayi halin shi muna fatan za a sake neman mu na kenan fadar malan cewa wasammihi shafawiyya lil qurra'i ko wasammihi shafawiyyi lil qurra'i wannan qurra suna ce mai ikhfa wanda yake shafawi sai kuma malan yace wasani idghamun bi mithliha ata wasammihi idghaman saghiran ya fata yake cewa abu na biyu shine idgham wanda yake bi misliha da kwatankwacin mimun idan mimun ya zo kwatankwacinta ana yin idrami wato ana shigar da mimun cikin irinta sai ma da yake cewa kazana mai kuma suna idgham saghir ya fata ya kai matashi wanda wannan idgham kamar misali idan za ba sai ya je kamar yadda Allah madaukaki ne ya cewa kare wa yadda Allah madaukakin sarki yake cewa lakum ma wa kuntum mu'minin kuntum kunga kuntum sai zama da cewa wannan mimun sakina ce mu'minin mimun kuma ta biyo bayan ta sai akai hukunci wanda yake na al idgham kenan idgham shi kuma wannan ana ce mai idgham saghir kenan idgham karami saboda akwai wanda suke da al idgham al kabir shi kuma al idgham al kabir wannan cikin riwaya ta Hafs ba mu da shi sai riwaya guda ce ma wanda take da shi ne nan tariqa ta Shatibiyya shi ne riwaya ta Susi an Abi Amr Susi an Abi Amr kamar yadda Imam Shatibi yake cewa ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو أمر البصري فيه تحفل وأن سوسي ينادى إدغام كبير إدغام كبير كما شيني حرفي يزو ينا متحرك سنن كما أشقر لشي تكين وانا حرفي متحرك كما مثالي جعل لكم سيأتي جعل لكم كما جعل لا منتنى دا متحركاتي kuma wannan lamun ta gaban da ita ma mun tarika sai a shigar da ita kaga an yi idgham wanda suke cewa idgham kabir ja'allakum wannan shine yake cewa idgham kabir to shi kuma wannan idgham saghir da malai yake cewa idgham saghir shine kama irin yadda muka bada misali una kuntum mu'minin in kuntum mu'minin wannan shine abin da yake al idgham as-saghir idgham wanda yake karami sai ma da yake cewa wa thalithul izharu fil baqiyya min ahrufin wa sammiha shafawiyya ma da yake cewa hukunci na uku shine izhari fil baqiyya cikin sauran harufa shine harafi guda muna da harafi guda 28 idan an cire biyu za ka ga harafi guda 26 su suka yi saura guda 26 nan gaba ɗayan su ana yi musu izhari ne gaba ɗayan su ana yi musu izani shi yasa malai yake cewa wasammihi shafawi yake cewa min ahrufin wasammiha shafawiyya cikin sauran harufa da suka yi saura wasammiha kuma ka zana musu suna shafawiyya shi ma ana ce mai al izhar ash shafawi wato izhari wanda yake shafawi shi kuma yadda ake yin shi shine za ka bayyanar da mimu ba tare da kai kalkala ba sannan kuma ba tare da kai gunna ba kawai ya zama da cewa za ka faɗi mimun ba tare da kai gunna ba kamar misali faɗa Allah madaukakin sarki in kuntum sadiqin kun ga sadan ba ta cikin mimun ko ba'un kenan sai in ce in kuntum sadiqin banta kuntum sadiqin kuntum sadiqin sai zama da cewa na bar labana guda biyu sun yi moji wannan barin su da ne suka yi moji to shine wanda yake kuskure kenan rike su za ka yi ka ce in kuntum sadiqin an gane kuntum sadiqin ba dai zan jima gare su ba in ce kuntum sadiqin ba ko ba zan ce kuntum sadiqin ba in yi saurin hucewa kenan sai in yi tsaka tsakiya shine wannan misali na izhar wanda yake ash-shafawi sai malam ya kawo wani tambihi wanda yake yana da fa'ida sosai kowa ya kula da shi malam yake cewa wahdhar ladawawin wafa an takhtafi liqurbiha wal ittihadi fa'arifi malam yake cewa wahdhar wato kai taka tsantsan kai anniya kai hattara ladawawin dan kusan wawu wafa da fa'un an takhtafi kada kaje kai ikhfa'i an gane kada kaje kai ikhfa'i wajen wawun da wajen fa'un to mutun na ayi tambaya dan me malam zan yi abin nan to wajen wawun malai yace liqurbiha wajen fa'un kenan liqurbiha saboda kusanci saboda fa'un tana kusan mimun wajen makhraj wajen fita sai malai yace liqurbiha walittihadi da kuma zama wuri guda kenan mi wajen wawun kenan nan sai mutun ya dai abin nan wajen fassara liqurbiha walittihadi liqurbiha saboda kusancinta ba wawun ba wawun ita kan wuri guda suke hita walittihadi da kuma ittihad shine ya zama da cewa sun huta wuri guda mubarak ya saki dawo assalamu alaikum warahmatullahi barka shek mubarak
almajiran kuna lafiya
lafiya lau malam mubarak ya yanayi yani ana ta bibiyar darasi
insha Allah ma ta jiya
na'am to menene akwai tambaya ko kuma za a karanta qur'ani ne
eh to ina da tambaya lafiya
to malam bismillah
nace wajen wasu harufa naga kuna kabrara sai kai kuka ce qul huwallahu ahad dai kun kabrara Allah kuma gwamnatin na kuma naga kai irin kafin ko ita ana kabrara ta
eh
nace to su kawai harufa wanda ake kabrara ko suna da an iyakance su suna da arziki haka ne
na'am na'am
insha Allah ina tsammani
to za a karanta ko kuma
eh to zan sai na karanta
to bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
أنا
سرابي عندي كسكري جميع الجارة
الله يديمك يا مالو مبارك جزاكم الله خير
ya ce wani sati kuma ya lalace.
Na'am, shekaru ba muna godiya da wannan mutaba'a da ake da bibiya da ake. Kafin mu ci gaba, wahzar ladawa wal wafa an takhtafi. Tambayoyin mubarak shine wurin da ake kaurara harafi ko kuma wurin da ba a kaurara harafi. Kamar yadda malam mubarak ya sani cewa shi tajwidi gaba ɗaya malamai sun yi mai iyaka. Abin da ya shafi wurin da ake kaurara su harufa, su akwai lokacin da ake kaurara su ko kuma akwai wa'anda ake kaurarawa su daban suke an san su, su ne wasu harufa guda bakwai. Sannan kuma akwai wasu harufa guda biyu wa'anda hali ne yake kamawa a yi musu kaurara su, a fakhama su. Su kan harufa wa'anda kullum ana yi musu tafkhimi, illa dai shi ma dai yana buƙatuwa da ayi sharhi, su ne harufa guda bakwai. Shi ne wa'anda malamai suke cewa khussa daghtin iz, khussa daghtin kha'un da sadun da dadun da ghainun da ta'un da qafun da gha'un. Wa'annan su ne harufa guda bakwai wa'anda kullum idan suka zo suna buƙatuwa da ayi musu tafkhimi ko a girmama su. Kha'un da sadun da dadun da ghainun da ta'un da qafun da gha'un. Wa'annan kullum suna buƙatuwa a girmama su idan sun zo da mutaharrik. Sai kuma abin da ya shafi wasu harufa guda biyu wa'anda hali ne ke kamawa a girmama su, shine ra'un da kuma lamun wadda take cikin lafzul jalala. Lamun wadda take cikin lafzu aljalala da riwayar mutahaffis nake magana. Sannan kuma abin da ya shafi lafzul jalala lokacin da ake mai tafkhimi shine lokacin da kake ganin fataha daga fataha ko damma sai ta biyo bayan shi. Misali ya zama na cewa Allahu ya zo amma gaban shi akwai fataha. Idan muka ce gaban shi, gaban na Laraba shi ne ya zama na cewa Allahu shi ke bi mishi. Amma idan muka ce gaba na Bahaushe bayan ke cewa. Misali in mun ce ul huwa, sai mu dubi huwa ha'un, ba ita za mu duba ba, wawun za mu duba wadda take bi ma lafzul jalala. To wannan wawun wadda take bi ma lafzul jalala sai mu dubi me ke gare ta. Idan fataha gare ta ko damma, to za mu kaurara wannan lafzul jalala ne. Wannan lamun za mu kaurara ta, sai mu ce ul huwallahu, ul huwallahu, ba mu ce ul huwallahu. Amma idan zama ne cewa kasra ce ke bi ma lafzul jalala, kenan sai mu kaurara. Kamar misali mu ce bismillahi, bismi Allah, sai ya zama da cewa mimin wannan mun ga cewa mu ce gare ta tana da kasra ne, bismi, bismillahi, ba mu ce bismillahi, bismillahi. Wannan shine kadan daga cikin abin da zamu yi cewa kafin mu kawo kai cikin abin da shahi al-mufakham wal murattab insha Allah. Kenan fadar malam cewa wahzar ladawa wa wafa an takhtafi. Kafin mun ta akwai wani dan abin da ni rubuta kan mulahaza cikin karatun Sheikh Mubarak wajen kufuwan ahadi, sai malam Mubarak ce kufuwan ahadi, wanda wannan riwaya ta Hafs ta aba ayya kuna haza, abinda zai zama shine walam yakullahu kufuwan ahadi, kufuwan ahadi, abinda muka fada zama daidai. Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure, kuma Allah ya gafarta mana, Allah ya sa mu gyara cikin wani zama insha Allah lokaci yayi. Allah ya ba mu lada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.